Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Wannan lokaci ne na musamman inda za mu nemo juna, mu tattaro ‘yan uwa da abokan arziki, mu zo mu saurari shiri da muke tafiye da shi. Kana tare ne da Ishaya Zakariya, yana fata mai sauraro za a bi mu a hankali, yayin da Pastor Ibrahim Mai Gadi zai ba mu gargaɗi a fili don kiwon lafiya. Mai sauraro, Pastor Anana Wakili tare da Pastor Audu Suma suna shirye da fili na sujada da kuma guzuri domin rayuwa. Kada ka yadda wannan shirin ta wuce ka, sai a kasance tare da mu zuwa ga ƙarshen shirin. Ina maka maraba da zuwa shirin na yau.
Ya mai sauraro, barkamu da wannan zarafi na jin maganar Allah da ke kawo zaman salama da kiwon lafiya. Sunana Ibrahim Mai Gadi da ke kawo muku wannan tasiri wanda muna fata za a ba mu ganewa. Kafin mu ce komai ko karatu ko maganar Allah, bari mu yi addu’a. Ubangiji, mun roƙe ka, ka yi mana bayani waɗannan nasosi da zai kai mu ga ganewa da samun ceto. Mu yi mu’amala da kai, mu riƙe ka kamar Allah, kuma tsarkake mu domin mu zama ‘ya’yanka. Addu’anmu kenan yau, taurin Yesu Kristi Mai Cetonmu, amin. Karatunmu na cikin Yohana Sura 17, aya 17. Yohana Sura 17, aya 17, yana cewa, ka tsarkake su cikin gaskiya, maganarka ita ce gaskiya. Ka tsarkake su cikin gaskiya, maganarka ita ce gaskiya. A ce za ka shiga wurin cin abinci, a baka shinkafa fari ko ɗayan wanda yake kawo gina jiki, a baka abinci ayaba ko kuma zaƙin siga na Bature. Idan mun shiga wurin cin ɗakin cin abinci, akan ba mu zaɓe. Zaɓen nan ko yana nan iri-iri, abinci da ke gina jiki, watan kamar ayaba ko dankali, suna da sigansu. Ba kaman Malam Bature da ya tace siga, in za ka yi kunu ka kawo siga ka labta shi yadda kake so ba. Shi Allah ya ba mu zaɓi. Idan da za mu shiga mu yi zaɓi ga kalmomi da za su kawo tsaftarwa, warkaswa, keɓe mu daga kwaɗayin duniya, me za mu zaɓa? Maganar Allah haƙiƙa tana kawo gyara da kawo tsarkake mu, yana ba mu kwatanci kamar abinci da ke gina jiki da waɗansu sinadarai wanda Bature yana kira fiber. Hatta fa karatu ɗin da muke yi, ɗaya daga cikin ababa ne Allah ya ba mu ‘yanci na zaɓe. Idan mun duba da kyau a ɗakin ajiye tattafai, mukan duba ababa wanda ke jawo hankali. Misali, mu duba littattafai na abinci wanda zai zama ya kawo mana ginuwa. To, hakan nan shi Isa Annabi ke magana, yana addu’a ga Allah na sama, Allah Ubanmu. Almajiransa yana addu’a ɗayantaka na Allah ya kasance yana sada mu, yana tsarkake mu, yana wanke mu, To abinda kwesuwan Allah ke magana kenan cewa ka tsarkake su a cikin gaskiya. Maganarka ita ce gaskiya. Gaskiya ba tana mutum bane. Mutumin da yake rayuwa daidai na litafi yana faɗin gaskiya. Ya yadda Allah yana amfani da shi, to shi za a yadda cewa yana faɗin gaskiya domin shi yana biyayya da karmar Allah. Yau ruhu mai tsarki yana nan kamar tsintsiya ne, tana shara ba inda ta kan bari a ɗaki, yakan mallake dukan gababbuwa na jikin mutum. Kamar yadda masu na'ura wanda ana kira computer suna da abinda ana kira antivirus, wani abu ne wanda yana kakkaɓe ababa kamar na ƙasa wanda zai kashe na'ura ɗin, yakan mamaye shi ya kare ababen da za su kawo ma wannan na'ura dafi ko cikas ko kuma ya lalace. To haka maganar Allah yakan mamaye jikunanmu domin ya kare mu, domin ya tsarkake mu, domin ya zama kamar halaye ne, ci da sha, sutura da kuma duk abubuwan da za mu yi, tafiya duk ya mamaye mu. Hakan nan za ya share mu tsintsiya na ruhu mai tsarki. Maganar Allah an kwatanta ta kamar haka, tsintsiya ce, shara da kawo gyara. A ruhaniyance, bari wannan tsintsiya ya yi aiki ya share ka, bari ya mamaye ka, bari ya kawo kiwon lafiya. Ya kai ko ke mai sauraro, ka yadda Allah ya shigo ya baka ƙarfin nan, bari mu yi addu'a. Ya Allah na sama, mun roke ka, ka bishe mu, ka ƙarfafa mu, ka albarkace mu. Idan mun ji wannan koyarwa, mu ɗaukake sunan Yesu Kristi mai cetonmu, amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Samu saurari kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Today a jihar Kaduna da wakarsu. Bayan nan Pastor Anana Wakili zai biyo baya da sako a fili don sujada. Mai sauraro, kar a yi nisa da akwatin rediyo.
Randa na gama ceto na abisan gijiye, na bashi duka zuciata na zama bawasa. And I'm not a bad one, I'm doing your zuciyata.
Ya mai sauraro, barkamu da wannan lokaci. Sunana Pastor Wakili Istifano Sanana. Kan maganarmu na yau yana cewa shirin ceto mutum. Shirin ceton mutum. Karatunmu yana samuwa cikin littafin Matta sura 1 sa ayata sa 21. Za ta haifi da kuma za ka kira sunansa Yesu. Gama shine za ya ceci mutanensa daga zunubansu. Bari mu yi addu'a. Ya Allah mai girma, mun gode maka da wannan zarfi da dama da ka bamu cikin bincikenmu. Kai mana jagora, ka taimake mu a ƙarshe sa'an da mun yi nasara sunanka kadai ya samu daukaka. Albarkacin sunan Isa Almasihu mai cetonmu. Amin. Na inda mun yi karatun nan a cikin littafin Matta sura 1 sa aya 21, Allah ya yi alƙawari za a haifi mai ceto wanda shine zai zo ya ceci dan Adam daga cikin wannan wahala da rashin tabbas na rayuwar mutum. Don haka dan uwana, shirin da Allah ya yi ba shiri ne na jiya ba, ba shiri ne na bayan da mutum ya yi zunubi ba. Shiri ne wanda tun kafuwar duniya Allah ya yi wannan shiri. Kamar yadda kai ka sani, Allah masanin asiri ne, yana da asiri na ƙarshe tun daga farko. Don haka kafin Allah ya halice mutum, ya san da cewa mutum za ya fadi. Sa'an da mutum ya fadi, menene zai faru da mutum? Kamar yadda mun sani, hakkin zunubi mutuwa ne. Idan mutum ya mutu ba shi da sauran wani abu wanda za a mora. Allah ya tanaji hanya wanda idan mutum ya yi zunubi, in ya yi zunubi ya dawo wurin Allah, za ya samu ceto. Shine ta wurin Isa Almasihu. Wato Allah ya tanaji Isa Almasihu, ya zo ya dauki dukkan nawayan zunubai na dukkan duniya a jikinsa. Sannan ya ba mu bege. Sa'an da mun yarda da wannan, mun yarda da Isa Almasihu. Idan mun gane inda muke, idan mun gane zunuban da mun yi wanda shi ya kawo lallacewar duniya, idan mun dawo wurin sa, za mu sami salama. Bugu da ƙari, kai da kanka ka dubi rayuwanka, akwai wa'ansu zunubai wanda kai ka aika sun hana ka samun salama, sun hana ka samun kwanciyar hankali. Sakaninka da yayanka ne, sakaninka da matanka ne, sakaninku da iyalinku, ko a cikin anguwanku, ko a ina ne ka iske kanka, rashin salama zai iya kawo maka zunubi, zai iya kawo maka rashin salama. Idan ka gane haka nan ne, ka dawo wurin Isa Almasihu. Shirin nan da Allah ya yi na aiko da dan sahifaffe shi kadai, domin duka wanda ya bada gaskiya gare shi kada ya lallace ya samu raina har abada. Ba a yi shi domin kowa ba ne, an yi shi domin ka ne. Dan uwana, ina ne tunaninka yake da wannan tanaji da ayi mana? Tanadi wanda idan mun dawo wurin Isa Almasihu, za mu sami kwanciyar hankali, za mu sami salama. Domin haka ina kira gare ka, ya mai sauraro, ya ke mai sauraro na, ka ji wannan kira. Isa Almasihu yana kira. Menene zunubanka? Wani zunubi ne kai kayi? Idan kuma ma ka dubi yanayin duniya ne, duniya yau idan mun gane kuskurenmu, mun gane inda mun saba wa Allah, mun gane inda mun saba wa shirin Allah, mu dawo wurinsa, a shirye yake zai karbe mu, ya kuma magance dukkan waɗannan damuwoyi, ya maido mana da duk wani salaman da muke bukata domin zaman rayuwar wannan duniya. Ba wani abu ne ya kawo zunubi ba, rashin biyayya da abinda Allah ya fada shi ya kawo dalilin da yau duniya tana cikin rashin tabbas, duniya tana cikin rashin salama. Kowa yana kuka, babba yana kuka, yaro yana kuka, dalili babu kwanciyar hankali, babu salama. Yunwa yana nan, me ya kawo yunwa? Rashin gaskiyar mu shi ya kawo yunwa. Me ya kawo rashin gaskiya? Ketare umurnin Ubangiji shi ya kawo rashin gaskiya. Shi yasa yau idan mun dawo wurin sa za mu sami salama, idan ka dawo wurin sa za ka sami kwanciyar hankali, idan kin dawo wurin sa kin sake hanyar zunubi za mu sami kwanciyar hankali. Dan uwana, yar uwata, Allah yana kira. Me zai hana mu zo wurin Isa Almasihu? Shirin Allah tun daga farko ne. Allah ya san karshe daga farko. Shiri ne kuma na ba mu salama kuma da kwanciyar hankali. Idan ka karanta Mattanan sura 1 aya 21 da kuma Romawa sura 7 aya 24 zuwa 25, shiri ne Allah ya yi domin kai ka sami salama, ni in sami salama. Kuma har yanzu shiri wanda ya samo asali daga hukumar sama, wato Allah da 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 Ruhu mai tsarki su suka zauna suka kayyade wannan shiri domin sa'an da duniya ta gamsu da shirin nan na Allah, babu shakka duniya za ta kasance cikin salama, babu wani abin da zai kawo tashin hankali. Kuma sannan a ƙarshe duka, idan ka karanta Ishaya za ka gani shiri ne wanda idan da za mu yi biyayya da ita za mu sami salama, za mu sami kwanciyar hankali. Injili littafin Ishaya sura 55 aya 17 zuwa 21. Haka kuma ka karanta Ishaya 66 aya 22 zuwa 23. In mun bi wannan kaidoji, mun bi su yadda ya kamata, za mu sami kwanciyar hankali. Domin haka dan uwana da yar uwata, lokaci yayi, in dukan mu za mu yadda mu dawo wurin Isa Almasihu, babu shakka za mu samu salama. Domin Allah da kansa yana da shiri na ba mu kwanciyar hankali, na ba mu salama, rayuwar mu ta kasance mai ma'ana. Za mu ga junan mu da daraja, za mu ga farin cikin rayuwar mu, mu ji dadin rayuwar mu. Abinda zai rage kawai sai dai bautawa Ubangiji. Bari Ubangiji Allah ya sa wannan shine ya zama dandanon mu, da ni da kai da sauran jama'a da kuma zuwa ga dukan duniya, mu dawo wurin Isa Almasihu. In mun dawo wurin Isa Almasihu za mu sami kwanciyar hankali, za mu sami salama. Bari wannan shine ya zama dandanon mu. Bari mu yi addu'a. Ya Allah mai girma, mun gode maka da wannan fadaka, ka yadda fadakan mu wannan da mun samu ya kawo bege, ya kawo sauyawa, ya kawo canji a cikin zuciyar mu, da za mu dawo wurin ka. In mun dawo wurin ka, mun rungumi wannan shiri, za mu sami wannan babban salama wanda shine kowa da kowa na bege. Bari wannan ya zama dandanon mu. Albarkacin sunan Isa Almasihu mai ceton mu, amin.
Ko da yake yana da kyau kai cuɗanya mai kyau da mutane da ke kewaye da kai domin su taimaka maka ka samu kai girma, akwai kashedi. Ba shawarar kowace mutum za ka ɗauka ba, domin wanda ya ce zai ji shawarar kowa da kowa, to ba zai iya taɓuka komai a rayuwarsa ba. Akwai wani mutum da ya tashi zai yi tafiya da yaransa, sai suka ɗauki jaki suna tafiya. Mutumin sai ya hau kan jakin, da yake takawa sun wuce wasu jama'a, sai masu kallo suka ce wannan mutumin ba shi da hankali, ya aka yi ya hau jaki yaransa na takawa a ƙasa. Sai ya sauka ya ɗauki yaron ya ɗora a kan jakin. Suka kai wani guri kuma mutane suka fara zarginsu, yaron nan ba shi da ɗabi'a mai kyau, ya ake yake kan jaki ubansa yana takawa a ƙasa? Sai uban da yaron suka ce, to bari mu sauka mu tasa jakin a gaban mu mu bita. Suna tafiya aka fara musu dariya, aka ce a'a, ya za a yi ga jaki mutum biyu suna takawa a ƙasa ba wanda ya hau, wawaye ne su? Sai dukansu biyu suka hau kan jakin. Da suka wuce wasu mutanen, sai suka ce, kai waɗannan mutanen mugaye ne, za su kashe jakin nan ne? Ya su biyu suka hau suka makura mata kaya haka? Sai suka rasa abin da za su yi. Dukansu biyu sai suka sauka daga kan jakin, suka ciccibe wannan jakin suka ɗora a bisa kansu suna takawa. Da suka kai cikin jama'a, kowa sai zube a ƙasa yana dariya, ku zo ku gani waɗannan mutanen sun haukace sun ɗauki jaki a kansu. Darasin da ke cikin wannan labarin shine ba abin da zaka iya yi ka ce mutane duka sun gamsu. Saboda haka abin da ka sani yake mai kyau daidai ne, ka maida hankali ka yi shi. Idan ko ka ce lalle dukan abin da kai sai kowa ya ji dadi da kai, to ashe ba zaka iya yin komai ba. Domin abin da yayi wa wani kyau ba zai yi wa wani kyau ba. Amma ka dubi rayuwanka, idan abin da kake yi ka san Allah yake bishe ka, to ka maida hankali kai wannan abin sosai. Sa'annan ka toshe kunnuwanka ga mutane da za su rika kawo suka. Domin idan ka ce lalle kai zaka faranta wa kowa zuciya ne, to ba abin da zaka yi da zai gamshi kowa. Sai ka nemi abin da zai gamshi Allah da kuma zai kawo maka ci gaba a rayuwarka. Saboda haka ka maida hankali a yau, ka dubi abin da ka sa a gaba, ka maida hankali a kansa. Domin idan ka ce zaka ji shawarar kowa ne, to lalle ba za ka kai ko ina ba.
To mai sauraro, ina fata an ji shawarar Habu Dawaki ta bakin Pastor Audu. Ina idar da sakonin gaisuwa zuwa ga ‘yan uwa kamar Luka Ishaya daga jihar Kwara. Muna fata ana tare da mu a shirin na yau. Ba zan manta da Malam Bature ba daga Ungon Maina a jihar Katsina, kai ma mun idar da sakon gaisuwarmu zuwa gare ka. Baba Gana Muhammad daga Mangu a jihar Plateau ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Bello Aman daga jihar Adamawa, kai ma ga taka sakon gaisuwa. Muna ba da gaskiya ana tare da mu a shirin na yau. Daga Malam Bello sai zuwa ga Malam Morrison. Morrison daga Damsa a jihar Adamawa ga sakon gaisuwarka a shirin na yau. Har wa yau daga jihar Adamawa sai na garzaya zuwa Guyuk, inda zan idar da sakon gaisuwa zuwa ga Malam Usaini. Daga nan Guyu zan yi tsalle zuwa Goza a jihar Borno, inda zan gaida dan uwa Luka Philibus. Luka Philibus, ina fata da kuma ba da gaskiya kana cikin masu sauraronmu a yau, ana kuma cikin koshin lafiya. Ana kuma gaita ‘yan uwa da abokan arziki domin su samu albarku da kai ma ka samu. ‘Yar uwa Hanatu Cyrus daga Madagali ga sakon gaisuwarki a shirinmu na yau. Muna ba da gaskiya kina tare da mu. Iyali, ‘yan uwa da abokan arziki duka suna cikin koshin lafiya, su ma suna cikin masu sauraro. Dan uwa Yakubu Kelvin daga Yola a jihar Adamawa, kai ma ga sakon gaisuwarka. Duka muna fata ana cikin koshin lafiya, za a kuma ci gaba da sauraron shirye-shirye na Adventist World Radio. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya a rubuta a tura mana. Adireshin imel namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, muna sa ido mu samu sakon imel naka. Ga wadanda za su so su tura mana da sako a Facebook, adireshin Facebook namu shi ne awr sashin hausa. Mai sauraro, muna sa idon samun sakonka. Sai kuma ga wadanda za su so su tura mana da sako a waya, lambar wayanmu shi ne 0800-284-7070. Za mu iya mu samu sakonka ta wannan wayar. Ga wadanda kuma suke WhatsApp, za a iya tura mana da sakon WhatsApp a wannan lambar da muka bayas. ina nuna godiya na ga Pastor Ibrahim Maigadi, Pastor Anana Wakili da kuma Pastor Audu da suka tallafa a shirin. Ina cewa mun gode mawakanmu kwaya na Seventh-day Adventist Church daga sashin Today, kuma mun gode muku da tallafawa. Mai sauraro, kai mai albarka ne, in ba don kai ba da wannan hidima bata tabbata ba. Mun gode maka da kasancewa tare da mu a shirin na yau. A madina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede, Eze Elewemchi da kuma Ibrahim Ishaku Gyan, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayarwar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.